Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM, ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Yau Laraba, 30 ga watan Agustar shekarar 2017, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu yi magana ne akan yadda wasu ma'aikatan gwamnati da ma'aikatu masu zaman kansu ke fama da rashin albashi, inda hakan ke kai su ga bin bashin albashin su daga watanni akalla biyu har zuwa shekara biyu ba tare da an biya su ba.
To sai dai jifa jifa kakan ji an ba wasu ma'aikatan albashin su na wata biyu ko kuma uku a ture daga cikin bashin da suka biyo na tsawon lokaci, har ma idan an biya su sai kaga suna kallon kamar an yi wata alfarma gare su.
A kullun dai a Najeriya sai na dinga gani kamar muna tafiya ne a baibai, da wannan suka yi karatu da wannan ba su yi karatu ba, sai na ga kamar bugun gora ake musu iri daya. Sannan kuma kudin nan za a baka ba kyauta za a baka ba, kasar ka kake service, amma kuma menene kudin? Kudin za a baka haƙin ka ne, kai wanda za a biya ka kudin ka, inda har ka san ciwon kanka, ko kuma ka san kai wane ne, kuma ka san karatun da kake, kuma ka san aikin da kake, in kana yi haddan Allah ne, in an biya ka bayan shekara ɗaya shekara kai wata uku wata hudu sai aka biya ka na wata ɗaya, ko kuma aka hada aka biya ka, kai ba abun murna bane a gurin ka, domin me zaluntar ka akai.
Za mu karanto amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter da kuma jin ta bakin dan iya akan wannan batu.
Da yake mai daki shi yasa inda yake masa yoyo, za mu ba wa masu sauraro damar bugo mana waya a lambar mu ta alamar tarawa 1-202-205-2655 su faɗa mana yadda maganar biyan albashi take a garuruwan su.
Bari mu fara jin ta amsoshin ku bayan mun tambaye ku na maganar yadda kuke kallon samun jinkirin biyan albashin ma'aikata da har yake zama bashin da ba a biya ba na tsawon lokaci.
To haka yake. Bismillah. Bismillah.
To sakon farko daga Idris Hashim Gumel yace hakika in har gwamnati ba za ta iya biyan albashi ga ma'aikata ba, to dole al'amura su lalace, inda zaka ga mafi yawan ma'aikata sun karkata zuwa wasu fannoni domin neman abin da za su ciyar da iyalinsu fiye da mai da hankali kan ayyukansu, wanda hakan zai kawo cikas wajen gudanar da gwamnatin ma baki dayanta. Kuma idan har gwamnati ta kasa biyan albashi, hakika babu zancen yi wa al'umma ayyukan ci gaban kasa.
Sai Halidu Usman Maikali, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace gaskiya mu kananan ma'aikata muna cikin tashin hankali, ta kai ma yanzu wannan sallar ta layya da za a yi, mu dai sai dai mu je masallaci mu dawo mu shige daki da azumin dole, ba ta layya ake ba, kila ko tuwo ba za mu samu damar yi ba, kuma gashi muna aiki ba dare ba rana ba asabar ba lahadi ba sallah ba kirismeti, wani abin haushi ko karamar sallah ma haka muka yi ta, kuma wai gwamnatin tarayya ce take biya mu yan sanda.
To sai mu ce Allah ya kyauta, sai kuma mu je ga Nura Muhammad Gusau, yace assalamu alaikum yau da gobe. Ko shakka babu rashin biyan albashin ma'aikata wani babban kalubale ne ga rayuwar su, kasancewar wasu lokutan sukan dogara ne da albashin, hakan ma rashin biyan albashin da wuri shi ma wani yunkuri ne na gallazawa ma'aikatan, musamman a daidai wannan lokaci da ma'aikata suke cikin yunwar kuɗi domin fitar da iyalansu daga kunya. Da fatan Allah ya sa gwamnatoci da kamfanoni ma za su dubi wannan matsalar da idan basira domin samun gyara. Allah ya bada ikon gyarawa, amin summa amin, ku tashi lafiya.
Sai Rabi Salisu Muhammad Daura yace salam yau da gobe, a gaskiya duk wani ma'aikaci da zai yi aiki a biya shi a ƙarshen wata, kuma lokacin kuma lokaci yayi aiki biyan shi to wannan ba karamin zalunci bane ya kamata a biya kowane ma'aikaci haƙin shi wallahi na gwamnati ko kuma masu zaman kansu da fatan wannan matsala za ta zo ƙarshe musamman a ƙasa ta Najeriya
sai Usman Muhammad Maiduguri yace shirin yau da gobe haƙiƙa rashin biyan wasu ma'aikata a ƙasa ta Najeriya ya zama ruwan dare domin duk rashin biyan ma'aikatan ne yasa rashin cinikin kasuwannin abinci da ma na dabbobi ya kamata gwamnatin tarayya da ta jahohi su dinga biyan ma'aikata akan kari dan rashin biyan su ma yakan sa ma'aikaci ya je neman bashi domin ya biya buƙatun kansa tare da na iyalansa muna fatan gwamnatocin mu za su dubo wannan kukan namu
sai kuma baban gida na Yilwa Bungudu yace gwamnonin jihohin arewa sune ummul abaisin duk wata matsala ta rashin biyan albashi idan aka yi la'akari da cewa duk wata suna karbar allocations daga gwamnatin tarayya amma a ƙarshe su ki baiwa al'umma albashi don wata manufa ta kansu
sai Umar Faruk Abubakar yace salam yau da gobe a gaskiya wannan rashin biyan ma'aikata musamman ma'aikatan mu na jihar Niger wannan ai abun kunya ne ga Najeriya Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar amin
sai Aliyu Usman taka lafiya yace yau da gobe mu kan a jihar Kebbi ba mu da wannan matsala domin mai girma gwamna ya biya ma'aikatan jiha da na kananan hukumomi har ma da tukuicin kudin hutu ga daukacin ma'aikatan jihar baki daya domin ba su damar gudanar da shagulgulan babbar sallah cikin walwala tare da iyalansu
sai kuma a ƙarshe Abdullahi Abba Numan yace salam yau da gobe ni dai a fahimta ta shine rashin adalci ne na gwamnoni mu dai kamar namu gwamnan na Adamawa yana kokari ya ga ya biya albashi dan yanzu haka ya fara biya ma
eh sai daga ƙarshe Rulwani Ibrahim Lamdan Uba yace ba abinda rashin albashi zai haifar illa talauci da kuma tsindima wasu cikin ayyukan barna da kuma sace-sace
to Allah shi kyauta mun gode kuma a cigaba da aiko mana da sakonni
to yanzu kuma ga dan iya
akan hanya muka hadu da dan iya yau duk yayi laushi nace anya kuwa lafiya na ganka yau kamar wanda aka yi wa rashi yace bari kawai abubuwa biyu ne yau suka hana ni murmushi na daya dai gaskiya yanzu nan daga bacci na tashi abu na biyu kuma wanda shi yafi damu na magana ce ta rashin biyan albashi don ka san a Najeriya akwai ma'aikatan jihohin da suka kwashe shekaru kusan biyu babu albashi shi yasa wasu sun suka buge da dirkan bashi wasu kuma aka bar su cikin kunci saboda iyalin su na tafishi kaga wannan kuwa ai ya isa jefa ni cikin takeici mai ban haushi saboda na riga na gane rashin biyan ma'aikata albashi kan tsama ya shafi kowane sashi nace eh gaskiya dan iya rashin biyan albashin ma'aikacin da yace aiki fa akwai takeici shi yasa duk inda aka gaza biyan ma'aikaci albashi yakan buge da shiga harkallar cin hanci wasu ma'aikatan kuma daga rashin biyan albashin ne sukan koyi ha'inci wasu kuma sukan bar aikin da aka dauke su su koma tumasanci shi yasa kake ganin yanzu ma'aikata a wannan kasa yanzu ba su da wani cikakken yanci don kuwa sun ce yanzu sun gane duk wanda yace wai albashi zai jira da shi zai murkushe talauci to zai iya tashi a fankan fayau ya kare babu koda na kalaci saboda ma'aikatan sun ce ai sai lokacin da mahukunta suka ga dama suke biyan albashin da bai biyan koda kudin abinci ballantana ma ma'aikaci ya samu rarar kudin da zai hada aikin da kasuwanci meyuwa ma shi sa ma'aikatan kasar da suka rike gaskiya a aikin su suke rayuwa cikin kunci dan yace to Allah dai ya kiyaye kuma ya sa gwamnatoci musamman ma dai na jihohi su share wa ma'aikatan su hawaye ta hanyar biyan su albashi akan lokaci babu wani kewaye-kewaye don jinkiri ko rashin biyan albashin ke jefa wasu ma'aikatan yaye-yaye musamman ma dai ganin mafi yawancin su suna da iyalan da haƙoƙin waɗannan iyalai a wuyan su yake rataye wato komai na kula da iyalan su ne suke saye amma kuma wani abin takeici dan albashin da haƙin su ne kuma shi suke jira sai abu a tauye shi yasa ma mu a Najeriya bini-bini kadan sai ka ji ma'aikatan kasar na neman yin tawaye ko dai ta hanyar yajin aiki ko kuma su buge da nanaye don ma'aikatan sun ce tuni suka gane in ba yajin aiki ba gwamnati ba ta gane ko susuwaye
to dan iya kenan ya ce ba a gane mutane ba su gane ku zuwa to amma dai da fatan cewa duk wanda ake abincin su suna ji
amin
Maryam da Safinatu to sai kuma wakilin mu a Abuja Hassan Maina Kaina ya tattauna da jama'a a zauren Mahaura yau da gobe dan jin wannan batu na maganar rashin biyan albashin ma'aikata na gwamnati ko kuma ma masu zaman kansu
dandalin namu na yau muna tare da Kabiru Dahiru Rahama wanda ma'aikacin gwamnati ne sannan akwai Alhaji Alhassan Shaibu minista wanda masani ne akan harkokin tattalin arziki sannan zai kuma Alhaji Abubakar Umar Tsari wanda shi mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya Alhaji Kabiru Rahama idan zan fara da kai ma'aikatan gwamnati sukan bi wato gwamnatoci bashin albashi na wata da watanni zuwa shekara daya wasu ma har shekara biyu haka kuma kamfanoni masu zaman kansu to wani lokacin idan gwamnati ta dan tabuka ta dan biya albashi na dan wata 2 3 4 5 6 sai kaga ana taibawa gwamnati kamar ta musu wani alfarma ne ban kuma haƙƙin su ne kai taya kake kallon wannan matsala
to magana ta albashi haƙƙi ne na al'umma duk wanda yake dauka albashi yana yin wani aiki ne da yake haƙƙin sa ne kuma a biya shi wannan aiki saboda haka ba alfarma bace gwamnati take wani wata hukuma take yi in ta biya albashi ya zama abu ne da ya zama dole domin idan ba waɗannan mutane da ake biyan su albashi to watakila shi kanshi abin da yake jagoranta ko hukumar da bata zauna ba da ba za a same ta ba saboda haka biyan albashi ya zama wajibi saboda haka ba wani abun tunkaho bane ko abun burgewa kai a matsayin ka na wani jagora ko wani shugaba ka rinka cewa ka biya albashi
Alhaji Alhassan Shaibu minista idan muka duba yanda gwamnatoci suke tunkaho in fact waɗansu ma sukan kidaye biyan albashi a cikin ayyukan da suka yi a jihohinsu bayan kuma albashin nan haƙƙi ne ba wai alfarma bace kai ya kake kallon wannan al'amari
a kullun dai a Najeriya sai na dinga gani kamar muna tafiya ne a baibai da wanda suka yi karatu da wanda ba su yi karatu ba sai na ga kamar bugun goro ake musu iri daya mutum ne ka sa shi aiki sannan kuma aikin nan ka tabbatar da ka sa shi aikin nan lokacin kafin ka sa shi kun yi yardadeniya da shi saboda duk lokacin da za a saka aiki sai an yarda da kai ka kawo an yarda da kai an amince da kai an ce za a dauke ka aiki sannan kuma kasar ka za ka yi wa aiki kar ka manta ba sannan kuma kudin nan da za a baka ba kyauta za a baka ba kasar ka kake service amma kuma menene kudin za a baka haƙin ka ne sannan kuma haƙin nan naka da za a baka kar ka manta duk wata fa daga ainihin champion government gaba daya ana suko kudin kowanne mai salary kowanne ana sawa state ana sawa kudin domin me domin a biya masu salary wanda suke wanda local government wanda state a dinga biyan su haƙin su to amma menene dalilin da ke za a biya kudi ita shi kuma gwamna ya dannewa mutane kudin su zuwa wata biyu zuwa wata uku yana amfani da wani kudin wani bangare ko menene
shekara 1 zuwa shekara 2
kar wannan zalunci ne saboda haka kai wanda za a biya ka kudin ka inda har ka san ciwon kanka ko kuma ka san kai wane ne kuma ka san karatun da kake kuma ka san aikin da kake in kana yi haddan Allah ne in an biya ka bayan shekara ɗaya shekara kai wata uku wata hudu sai aka biya ka na wata ɗaya ko kuma aka hada aka biya ka kai ba abun murna bane a gurin ka domin me zalintar ka akai
na'am Alhaji Abubakar Umar Tsari a matsayin ku na masu fushin baki akan al'amuran siyasar Najeriya ku kuma taya kuke kallon wannan mushkila
gaskiya Alhaji Hassan Maina Kaina fi sabilillahi gononi da yawa masu irin wannan suna yaudaran mutane ne suna zalunta jama'a lokacin da suke neman yakin zabe ba sa yin irin wannan kuma Hassan Maina Kaina ni a tunani na kuma a nawa nazari ba mu samu irin wannan shedanci ba wallahi sai da muka samu tsinci kanmu a cikin siyasa yanda ake cewa siyasa rigar yanci siyasa wane ne kaza kaza to magana na gaskiya siyasa riga ne da yanci amma yanzu siyasa ya zama riga na zalunci sashi na siyasa an fitar ga inda aka nufi na siyasa an koma zalunci domin duk mutumin da yake aiki na gwamnati aka kai shekara ɗaya ba ya san riba kai ko rabin shekara kai ko wata uku aka yi ba a ba mutum salari ba wai dan an hada an bashi na wata uku ko na wata biyu kai ko na wata biyar wallahi samai na kaina ba international da kai akwai waɗanda suke doka cewa suna yi wannan gwamnati akwai kuma irinsu sun san rai ɗinsu wallahi duk da haka za su doka an zalunce su ne
Alhaji Kabiru Rahama tunda kai ma'aikacin gwamnati ne. Ka taba samun kanka a wani yanayi wanda aka yi wata da tunni babu albashi?
To alhamdulillah, a gaskiya Alhaji Hassan, ni tunda na fara aiki na Allah bai jarabce ni da irin wannan matsalar ba. Ba a taba tsallake wata ɗaya a ce yau ba a biya ni ba. To amma duk da haka nakan auna in ga cewa to yaya waɗanda suka samu kansu a cikin wannan hali na ai wata ɗaya, biyu, uku ba a biya ka albashi ba, ya za ka ji? Domin an tare ma lokacinka, ba inda za ka je. In ka tashi da safe can za ka tafi, in ka taso ka dawo gida, nan ne wurin aikinka. To kuma ba a baka haƙinka. So kaga an sa ka ai mutum a cikin wani mawuyacin hali na ƙaƙa na kai kenan. Wannan zalunci ne. Kuma gwamnoni bai kamata su rinƙa yin irin wannan ba, ko gwamnoni ko shugabannin ƙananan hukumomi ko shugaban ƙasa, ko duk wannan bai abu ne da bai kamata ba. Ya kamata wanda duk ya aikinsa a dauki haƙinsa a bashi. Domin ba alfarma ba ne, ba roƙo ya je ba, ba barayi ba.
Alhaji Alhassan Shehu Minista, idan muka duba yanda ake ɗaukan watanni masu dama a wasu jihohin ba a biyan albashi na ma'aikata, sai yaya wannan yake shafan tattalin arziki?
Gaskiya yana shafan tattalin arziki sosai, ba ma kaɗan ba. Saboda mun ba zai yiwu a ce ka tara jama'a ba, kana suna maka aiki ba ka biyansu. Saboda haka dole mutane su shiga cikin matsala, sannan su kuma ainihin masu kuɗi a hannu. Dole ne fa ka yi tunani fa, duk su mutumin da ya maka aiki in baka biya shi ba, in akwai wani a kusa da shi wanda yake ga zai iya taimaka mar gurin shi ya tafi. Saboda haka shi ma wannan wanda yake ganin yana da shi din, in ya taimaka maka ka tafi, baka dawo mishi da kuɗin kyauta, baka dawo mishi da kuɗin akan lokaci ba, wani kuma zai zo sake karba, ba kai kade bane ba. Saboda haka su tajirai, su ƴan kasuwa wanda suke da kuɗaɗe a hannunsu, ku wayancan wanda kuke aikin gwamnati ba a biyan ku, kuna zuwa kuna karban nasu, ba ku kawo musu akan kari ba. Kaga mutum in arzikin shi ba shi da yawa, kaga shi yasa wasu zaka ga ƴan kasuwar sai kaga lokaci guda sun durkushe. Amma in babban ɗan kasuwa ne, to shine zai sha wahala, amma shi ko ba zai durkushe ba, amma kuma za a dinga tafiya da shi, shi ma dai gashi nan dai yana dura, ana tutturawa dai, ana yi ne dai kawai.
Alhaji Awko Umar Tsari, ina dawo daga bangarenka. Ta yaya wannan rashin biyan albashi ga ma'aikata yake shafan takura buƙatun rayuwa na yau da kullum ga ma'aikatan da kuma iyalansu?
Dole ne, Mallam Hassan, mutum ne bai da wani aiki sai aikin gwamnati, bai harkar kasuwanci, a inda ya rely on kenan aikin gwamnati. To an ɗibi wata da watanni ba a bashi ba, to ya kake gani, ya kake tsammani? Dole a shiga wani hali na damuwa. Kai bari in ga maka hasa mara kai, wallahi in zaka tambayi ma'aikata da yawa da yawansu, musamman ƙanana da ake tauye ma haƙi, wallahi in za a bi maganan ma ko kuɗin mota ko kuɗin jirga-jirga na zuwa ma'aikata, wallahi shi karan kanshi ma za a gama to me aka ce a karbi nan. Kuma kamar yadda kai tambayi Alhaji Alhassan Minista, ni na so kai mun tambaya, amma zan ɗan tsokato a cikin bayani inda kace tattalin arzikin ƙasa yaya ake yana shafa. Dole ya shafi tattalin arzikin ƙasa rashin biyan salari, saboda ma'aikaci ne ga yara kila, akwai ƴan ba na babu, ba a biya salari ba wata uku, wallahi Hassan mana bakin da ke gani guba ne. Wani kaɗan zai ce Allah ya isa, wallahi Allah ya karɓi shi. Domin addu'an wanda aka zalunta babu shamaki, direct Allah ya karɓa.
To amma kuma tsari ai ba an ki biya bane. So waɗannan gwamnonin wasu lokacin sukan ba da uzurin cewar halin tattalin arzikin ne da ya ɗan komaɗe kafin a tayar da shi.
Rashin gaskiya ne.
Kai baka yadda tattalin ya komaɗe ba?
Ya za a yi gwamna ya zo ya ce mana tattalin arzikin ƙasa ya yi abin, tunda kuɗinsu na shiga yana zuwa direct daga federal, ana ba su kuɗinsu, suna juya su ne suna kasuwanci. To in ma za ka juya ka yi kasuwanci, kuɗin bayan Allah talakawa na wanda suke ƙarƙashinka, waɗanda yake ya kamata a ce ka kula da rayuwarsu, ka je ƙila ka juya kuɗin ta wani ɓangare an samu matsala, kuma ka zo ka ce ya shafe su.
Alhaji Kabiru Ɗahiru Rahama, kana ganin idan har misali gwamna ya gaza biyan albashi na watanni a matsayinka na ma'aikacin gwamnati, za a yi masa uzuri?
A ba wani uzuri da za a yi wa gwamna a ce ya kasa biyan albashi. Saboda me? shin ba a biyan shi ba a bashi kasance ne na daga federal gama kuma sannan abin zai baka mamaki sun ki biyan albashi sun ce ba su biyan albashi ba amma dukkan harkokin su na hidindimin su na kansu ba su fasa komai ba kwamfani din su ba su rage ba wani ya ji ya dubi masu ba da shawara mutum 100 kaza wai su ba shi shawara yana kashe kudi abu gashi nan abubuwa duk abin da suke na facaka da abin nan da diba yayin su waje su kai su karatu ko na abu duk ba su fasa komai ba amma albashi ne ba zai biyo ba ko da yake akwai wasu wani lokacin suna wani uzuri suna kawo uzuri na cewa suna bincike ne saboda akwai ma'aikata na ƙarya eh tabbas haka ana samu irin wannan matsalar mutum ɗaya ya ji ya cusa sunan mutum 100 ya ji wani ya cusa sunan mutum 50 wani ya cusa wannan tabbas akwai wannan matsalar kuma ai bincike a tace wannan ba dafi bane amma ya kamata kuma su san hanyar da a daidai lokacin da ake binciken kuma duk wanda aka tabbatar da shi aka gama binciken sa aka tabbatar shi mai aka ce ne to a bashi haƙin sa amma ba a ce an daina biyan albashin ba sai an gama tabbas ana samun wannan dan kwanaki na ji kamar an ce akwai wani gwamna da ya wajen ya samu rara ta wajen biliyan nawa ne biliyoyin suna da yawa saboda wannan abin nan da yake akwai gwamnan ma shi ma naji ya ce shi ba zai biya albashin ba har sai an gama tantance mutane ko shekara nawa sai an cire mishi
alasan shawi minista wani lokacin fa ana ganin kaman gwamnatin suna dan yin ƙarya fa a maganar binciken nan
problem din da yake faruwa kaman yanda Kabiru Rahama ya bayani dukan bukatun su suna yin su sannan kuma dukan hidimomin su sai ma dai su ƙara ba ma su rage ba saboda ga ni kawai abin da nake gani wani abu ne wanda ke ba shi da tsari a kasan nan harka na talaka ba a lura da shi duk mutumin da yake karkashin ka yake maka aiki in kake saman shi to kai kullun kokari kake ka danne shi
tunda in ka kula a baya bayan nan sai da shugaban kasa ma sa hannu ya ba su kudade domin a samu abi albashin nan amma duk da haka ana ta complaint cewa ba abi albashin ba
kwarai kwa shugaban kasa ya biya komai da komai mu mun sani kuma mutane sun fada ko da baka ji ko da baka karantawa a paper kai sanin kanka ka sani kuma kana ji a gurin dan uwanka shugaban kasa duk akwai gwamnan da bai bashi wani abu ba duk gwamna babu salar lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya hau salaran ma da ake bi na shekara 2 da nawa ne gaba ɗaya sai da yayi su amma har yanzu akwai jahar har yanzu wanda ke ba sa biyan salari ba sa biyan mutanen salari saboda wannan zalunci ne kawai
to yanzu tsari idan muka duba wannan matsalan tunda an zo ana kukan maganar albashi shugaban kasa ya kirkiro da abin da ake cewa bail out aka ce to ga kudi ku je ku biya wannan albashin amma har yanzu din nan waɗannan joyin akwai wanda suke cikin damuwa na maganar albashin nan me za ka ce akan wannan
to magana gaskiya ne muna ya za a yi aidar ta Kabiru Hama ya magana sai ka ga mutum ya dauki wai albashin kusan 100 kuma dukkan su da kuke gani ni ina mamaki dan siyasa ya fi dada dama wanda suka zo tare kamar SA ka gane ko wani PA nashi ko wani adviser nashi ko wani commissioner nashi ya fi sun yarda da musu akan ma'aikaci a ni na gwamnati
eh to ai ana kamar waɗannan su suka taimaka wurin kinkimo shi kan kujera ko
wurin kinkimo shi kan kujera shi dan shi ma'aikacin gudu ba ya shiga ya bar aiki ya shiga zabe ya yi zabe ya sharana ya
ana ga kamar su waɗannan ai kullukulle da kuma kuskusun siyasa wannan CN siyasa ai su ma kan wata ai zabe ne da sauransu
gudun zagi suke yi kawai wa'ancin kansu zage su saboda tsoro ne ya shiga zuciyar ma'aikacin gwamnati amma in ba haka ba kana ma'aikaci dan siyasa zai gama fafutukan shi ya bar kanan kai da famanan abinan amma dan siyasa duk da yake suna gudun sharrin yan siyasa zaka ga da famanan secretary zaka ko wani ma'aikacin gwamnati na local government famanan staff yana jin tsoron dan siyasa wanda zai zo kwana 2 kwana 3 ya gama shirmen shi wuce domin wallahi ina mai tabbatar maka ni a matsayina nan dan siyasa ko gwamna ne ka gama zaluncin ka gama kana da adadi duk abin zaka ka gama kana da adadi
Kabiru Rahama idan dawo gare ka a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati ya kake ji a ranka duk da cewa dai ka ce kai baka taba samun matsalan tsaikon albashi ba amma a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati ya kake ji a ranka idan ka ce yan uwanka ma'aikata a wasu bangarori sun dauki wadannan watanni masu dama babu albashi
kai abu ne dole ka ji takaici kuma ka auna da kanka cewa in kai ne a wannan yanayin to ya zaka yi dole wannan abu ne mai ciwo ko da mutum ba ma'aikacin gwamnati bane in ne ji wannan dole abu ne mai ciwo saboda ba karamar cuta ba ce
Alhaji Alhassan Shawo minista a matsayin ka na masanin tattalin arziki menene abin da ya kamata a yi
wanda bai gane bai tambaya cikin makan Najeriya ya nuna da ba shan wuya
filanci ba. To sai mako mai zuwa za a ji karshen wannan tattaunawar a zauren muhawarar yau da gobe. Yanzu bari mu dauki wayoyinku don jin yadda lamarin yake a wajejanku.
Eh zamu maimaita lambar kafin mu je ga wanda muka samu a Kano yana jira mu yanzu haka. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1202205655. Sannan kamar yadda muka so kamar yadda koyaushe muke kuma fada banda mutunci magana ce ta muna neman mafita ga junan mu gaba daya a kasar da ma sauran kasashen duniya baki daya. Assalamu alaikum, wani ne a Kano?
Amma alaikum assalam, mai magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar sanya dake jihar Kano.
To dan Juma barka da warhaka, me zaka ce muna magana akan jinkirin biyan albashin nan da ya zama bashin da sai kiki kaka ake?
Gaskiya wannan kan anewa ma waɗanda ake.
Hello? Hello? To ya samu ya samu. Ya wato gashi na dawo. Eh muna jin kai wallahin ka ne yake karkatsewa. To ina ga sai dai mu hakura da shi. Eh.
Hello?
Ga wani a Sokoto.
Hello.
Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum assalam, wala barka da wuni.
Barka ka dai. To
kina magana da Governor's Court Gangam Sokoto State daga local government.
To sannu. A wajejan ku kun samu biyan karban albashin ku ko?
Wato abin da kasan ku fahimta daga wannan maulidi kun kasa yau. Wallahi gwamnoninmu na Najeriya suna son rai ga talakansu.
Me yasa ka ce haka?
Don babu gwamnan da ka ha garin nan wata za ta gidansa baka ga an mai da kuɗi da kasan haki ba. Kai talaka amma mai asa 50,000 ko 30,000 ga an jawabu. Sai wani gwamnan ka dace labarin cewa an tashi buki gida ne an cewa kuɗin da aka san fiya wata ko kuma ruwan abin da ruwan gora da sauransu. Sun yawa. Amma sai talaka mai shiga layi ga ruwa ga rana ga wahala da kala-kala shiga jiya musu gori amma da za su yi mulkin nasu. Babu.
To Allah
kyauta.
Bari saboda lokaci bari mu je ga wani a kwara da Safinatu.
Salamu alaikum.
Hello? To ina ga ya katse layin shi kenan.
Yaushe nake ji wai su ma Niger ba biya su albashin wata biyu ba sun tafi zanga-zanga yajin aiki ne?
To fa to ga wani a waya.
Salamu alaikum.
Hello?
Hello, salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Sunana Usman Manika mai rorar Tuntuwa.
To sauni Usman Manika, kai ma'aikaci ne ko dan kasuwa?
Barka dai.
Yawa.
Ni dai shawara da zan ba gwamnoni, ya kamata su dubi girman Allah kuma su dubi muhimmancin da al'umma ma.
To yau la yau ne an samu takarda.
To hello?
Na so intervention ne shi ma'aikaci ne yaya ko ya san wasu ma'aikata to bai ma ji bai na sai magana. Amma
ya ce ai masa ya ba da shawara ne akan su dubi girman irin wannan ayyukan da ma'aikatan kansu da shi kanshi Allah ta'ala gaba ɗaya dan a taimaka musu. Hello? Assalamu alaikum.
Hello, kuna lafiya?
Lafiya lau, da muke magana daga
ina. Lafiya.
Lafiya lau. Yawa daga ina?
Kana tare da Muhammad.
To Muhammad daga ina?
Daga Benin.
Benin. To barka da shigo.
Har Benin ana biyan albashi ko kuma kun yi shekara biyu?
Lafiya ko ya aiki?
Lafiya lau. Tana tambaye ka ne.
Ko shi ba mai ta. Nace eh ana biyan ku ko kuma kun yi shekara biyu?
A mu ai muna bangaren sai da tattasai da tumatiri.
To yawa, to dan kasuwa ne. Rashin albashin ma'aikata yana shafar ku a kasuwancin ku?
Eh?
Yana shafar ku a kasuwancin da kuke yi rashin biyan ma'aikatan nan?
A kware ku, ai kai ma ka san aure ka bala, ai kai ma ka san duk karamar sana'a, ai kullum mai karamar sana'a kudin sa yiwun sa yake kwana.
To gaya mun kadan.
Eh?
Kadan daga cikin yanda yake shafar ku kai tsaye.
Akwai kasuwa?
A kai tsaye dama ai ka san abu, an ce mutuwa ya binne mutuwa ka shiga kasuwa, ai dole ya shafi kowa, amma dai ne karamar sana'a ba ka tafi yake gangadi ba.
Eh, to Allah ya shikauta, Allah ya sa kuma a gyara gaba ɗaya. Mun gode sosai Malam Muhammad.
Ga Bello Adamu yake ce gaskiya babu adalci a wannan harkar, za a yi sallah amma mutane an ki biyan su har su harkokin sallah. Gaskiyar magana, ya kamata a duba wannan harkar.
Eh, kin ga akwai wani mai sakon nan da cikin tambayoyinmu da muka ansa din nan suka ba da ansa, yake cewa tuwan sallan ma shi ake magana
mun ba ma layya ba. To Allah
dai
kyauta dai
wannan. To Allah ya sa duba mako mai zuwa kamar yadda muka ce zamu dasa daga inda muka tsaya a tattaunawar Hassan Maina kaina da bayan Allah nan, mu ji ta ina za a bullo lamarin. yanzu kan sai in ce duka duka anan zamu sallama a madadin
Maryam Bashir Bagaji
Safinatu Sodengi
sai kuma Daniel Brown da bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Vasco Valer sai kuma wanda ya hada mu a Facebook live Abdulaziz Adelito Roni Usman Ahmed Kabara Washington DC ke cewa mu zama lafiya
baru wanta a yau da malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.